Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 29 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal da Niya. A duniyar gizo kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne a wannan karo tare da Amina Buhari Auna. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan wata dokar ƙasa ta gina wasu manyan hanyoyin ƙasar da haɗin gwiwar 'yan kasuwa. A jihar Lagos kuma majalisar dokokin jihar ce ta yi wani yunkuri na tsige gwamnan jihar Akiyomi Ambode bisa laifin rashin gabatar da kasafin kuɗi gabanta a kan lokaci. Bayan haka kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku a kan mataki da wato ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya ta ɗauka na ƙauracewa kotuna ko kuma ƙaramin yajin aiki kenan da suka yi na kwanaki biyu. Ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batun. Lambobi kamar kullum 202-205-6555. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai kun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran duniya. A yau Talata ne Attorney General ɗin ƙasar Venezuela ya nemi kotun ƙolin ƙasar ta haramtawa madugun 'yan adawa Juan Guaido fita daga Venezuela. Har ila yau Attorney General Tarek William Saab ya nemi kotun ta toshe asusun bankin Guaido yayin da yake kaddamar da bincike akan ayyukan Guaido na neman tura gwamnatin shugaba Nicolas Maduro ta 'yan gurguzu. Sai dai Saab bai bayyana laifukan da ake gudanar da binciken a kansu ba, amma ya ce binciken na da alaka da rikicin da ya taso bayan da Guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaba mai mulkin kasar a hukumance a makon da ya gabata. A wata hira da ya yi a gidan talabijin ɗin CNN da aka nuna a safiyar yau Talata, Guaido ya ce ya yi imanin gwamnatin Maduro za ta iya miƙa mulki ga wata gwamnatin cikin lumana kuma ana iya yin zaben gaskiya da adalci daga baya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump na yunkurin kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya, amma kuma har yanzu dai yana da niyyar gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico, matakin da har yanzu 'yan jam'iyyar Democrat ke adawa da shi. Shugaban baya so a rufe ma'aikatan gwamnati, ba shi ne burin ba, a cewar sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Sanders jiya Litinin, yayin da take ganawa da manema labarai inda kuma ta nemi 'yan Democrats su mai da hankali akan batun gyara harkan tsaro a ciki har da bada kuɗin gina katanga. An buɗe ma'aikatan gwamnatin tarayya bayan rufewar da aka yi na lokaci mafi tsawo a tarihin Amurka. A ƙarshen satin da ya gabata ne Trump ya sa hannu akan wani kasafin kuɗi na wucin gadi da ya bada damar a sake buɗe ma'aikatan na tsawon makonni uku. A halin yanzu kuma, muƙaddashin Attorney General na Amurka, Matthew Whitaker, ya faɗa jiya Litinin cewa yana kyautata zaton an kusa kammala binciken da jigon shari'a Robert Mueller ke gudanarwa a kan shisshigin da ake zargin Rasha ta yi a cikin zaɓen shekara 2016 na Amurka, da kuma ko akwai wata alaƙa tsakanin Rasha ɗin da kwamitin yaƙin neman zaɓe na shugaba Donald Trump. A lokacin da yake ganawa da manema labarai jiya a nan Washington, Whitaker ya bayyana fatar cewa nan ba da jimawa ba za a samu wannan cikakken rahoto na Mala dangane da binciken da yake gudanarwa. Shi dai Whitaker tun cikin watan Nuwamba yake rike da mukamin wucin gadi na zaman Attorney General na Amurka bayan da shugaba Trump ya sauke Jeff Sessions daga mukamin. Kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne Gwamnatin Firayim Ministan Palestino Rami Alhamdala ta mika wa shugaba Mahmud Abbas takardar yin murabus. Sai dai kuma wata sanarwa da Majalisar Ministocin ta bayar ta ce ministocin za su ci gaba da aiki har sai an samar da wata sabuwar gwamnati. Wannan matakin ya zo ne kwana biyu bayan kungiyar Fatah ta buƙaci a maye gurbin gwamnatin. Sai dai kuma kungiyar Hamas da ke jagorancin Gaza ta ki amincewa da murabus din a bisa hujjar cewa shugaba Abbas na kokarin hana a dama da ƴan Hamas ne a gwamnatin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan dokar shugaban kasa ta 7 domin gina wasu muhimman hanyoyin kasar ta hanyar haɗin gwiwa da ƴan kasuwa wanda za su gina hanyoyin a matsayin haraji da za su biya wanda za su biya gwamnati cikin rangwame. Ga ƙarin bayani daga Umar Faruk Musa daga birnin Abuja.
Gwamnati za ta haɗa gwiwa ne tsakaninta da maimayin kamfanoni domin inganta sha'anin samar da hanyoyi a cikin Najeriya. Kamar yadda ɗaya da cikin maimayin 'yan kasuwa na Najeriya da za su shiga wannan tsarin na samar da hanyoyi guda 19 daga kamfanoni maimayi guda 6 wanda zai shafi jihohin Najeriya guda 16 daga sassa guda 6 na Najeriya kamar yadda aka tsara. Shine Alhaji Aliko Dangote na Dangote Group wanda ya mana ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan tsarin a bangaren gwamnati da kuma bangaren su ƴan kasuwa.
Shi amfanin wannan za a samu hanya da yake tana da kwakwaran kyau, kuma duk wani kasa abin da yake faru da hanyar har shekara 5 shi wanda ya gina hanyar shine zai gyara ta. To amma mu irin hanya da muke hanya ce ta yin abun nan da wannan kankare sauraka ba hanya ce da yake ma za ta baci wannan da shekara 45 zuwa shekara 50.
Akwai maganar kamar sufurin layin dogo da za ku iya shigowa saboda muhimmancin sa wurin bunƙasa cinikayya da ma motsi tsakanin bangare zuwa wani bangare.
Eh, to ka san ba zai zama cewa komai muna ciki ba, amma dai za mu duba abin da yake ya dace sannan sai mu shiga. Don waɗannan ne in ka duba gani hanyoyin da yake aka riga aka bamu a wannan suna da yawa kuma za su ɗauki kuɗaɗe da yawa da gaske. To shi sa ɗin rino dole ne mu yi ɗan hankali mai muka ɗauka mai ba mu yi, amma kadan mutane suka riga suka shigo mafi mutane ba su fahimci muhimmancin wannan abin da yake aka yi ba yau. Misali, bari mu baka misali. In ka dubi hanyar nan Lakwaja abunan zuwa Abuja yau shekara nawa ya tafi shekara 15 fa ba gama ba, kilomita 100 ce da wani abu. Da irin wannan abun aka yi a shekara 2.5 zuwa 3 an gama ta cincini, kowa ya zuwa tashi. Sauraka mutanen nan da yake kullun za a zo mutane 10-20-30 suna mutuwa akan hanya da ba a samu wannan ba. Sauraka to daure inda aka samu mutane suka shiga to abun zai ce muka kware da gaske.
Aliko Dangote kenan, wani hamshakin dan kasuwa kenan. Hajiya Zainab Ahmed ita ce ministar kudi ta Najeriya wadda ita ma ta halarci wannan bukin kuma ta mun karin haske.
In kana so kai kamfani kana so ka gina hanya sai ka zo ka same mu ka ce wannan hanyar da ta fara daga nan zuwa nan ina so in gina ta. Sai a je da Ministry of Works din mu na tarayya a je a yi inspection a duba a ƙayyade irin wani irin aiki ne ake so a yi kuma nawa ne kudin aikin. Kuma shi wannan kamfani sai an tantance cewa suna da ƙarfin yin haka, ba wai kawai wanda za su zo su mana bugi su kawo takardu a ce an yi aiki ba a yi ba.
Hajiya Zainab Ahmed kenan, ministan kudi ta tarayyar Najeriya, a tattauna da ne da ita a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu haka ana zaman ɗarɗar a fadar gwamnatin jihar Legas sakamakon mataki da majalisar dokokin jihar ta fara ɗauka na neman tsige gwamnan jihar Akinwumi Ambode daga kan mukaminsa na gwamna bisa laifin rashin gabatar da kasafin kuɗi na bana. To sai dai wasu mazauna jihar Legas ɗin suna cewa da lauje a cikin naɗi. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani. Wanda yake dai daga bisani kakakin majalisar dokokin jihar ta Lagos Honorable Mudashiru Obasa ya bayyana wa 'yan majalisar cewa kamata ya su baiwa gwamnan lokaci ko kuma damar gabatar da uzurin da ke gabansa domin jin dalilan da ya sa ya kasa gabatar da kasafin kuɗin a kan lokaci kamar da aka saba. Wannan takun saka dai ya samo asali ne ana gab da fara zaɓe da fidda gwanin takarar mukamin gwamna a zaɓen da za a gudanar a watan gobe, yayin da 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Lagos da ake ganin suna rawa ne da bazar daya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar APC na ƙasa Asuwaju Ahmed Bola Tinubu na hana hukumomin Ambo da sake tsayawa takara na gwamna a jihar ta Lagos, abinda ke zama karo na farko a tarihin demokradiyyar Najeriya yanda gwamna mai ci kirikiri za a hana shi sake tsayawa takara a karo na biyu. Na je ta bakin wasu mazauna birnin Lagos game da wannan kace na ce da ke wakana tsakanin 'yan majalisar dokokin jihar ta Lagos da kuma gwamnan jihar Akunmi Ambode.
Game da abin da punch suka nuna, sun nuna cewa Ambode ayyukan da ya yi a Lagos ya kashe kudi ne bisa ga rashin bin ka'idodi aiki da kuma yanda ya kamata a kashe su, kuma suna zargin shi game da abubuwan da ya shigo da shi Abuja din ba su gamsu da shi ba. Amma tun asali dama ni na san Ambode akwai aikin da yake ma NPDP a kasa, tunda ba aka koyi mutum za a ce wai an janye shi ba, ba Sanwo-Olu dama ya fito da sannan ya ce ya yarda kawai na ciki na ciki ne.
Kuma a gaskiya gwamnan jihar Lagos rashin bada cikakken goyon baya da yake yi ga wannan campaign na wannan lokaci abu ne da ainihin bai kyautu ba. A shawara ta gare shi kamata ya mai da komai ba komai bane, ya san kuma mulki na Allah ne, Allah ne yake ba da shi ga wanda ya so, yake ana mulki ga wanda ya so, wanda shi a nasa mafarkin tun da yake bai taɓa tunani ko mafarkin zai taɓa zama gwamna ba. Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya tsamo ya ce zo ka zama gwamna.
Daukan wannan mataki na fara tsige gwamnan jihar Lagos Akunmi Ambode ya biyo bayan gabatar da rahoto ne na mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Wasiu Oshinlokun Sani ya gabatarwa majalisar, wanda ke da nasaba da kasafin kuɗin bana, inda kuma suke zargin gwamna da kashe wasu kuɗaɗe ba tare da gabatar da kasafin kuɗin na bana a gaban majalisar ba. A ƙarshe dai wasu 'yan majalisar irin su Honorable Akin Bello sun yi kira ga gwamna Akunmi Ambode da kuma mataimakiyarsa da su hanzarta mika wasiƙarsu ta barin aiki kafin 'yan majalisar su ɗauki matakin da ya dace a kansu. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
To a gaishe ka Babangida. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfi 3 ne da minti 42 na rana a nan Washington. Yanzu kuma mun kai gaba da zamu ba ku dama ku kira mu domin ku nuna muna ko kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku ko shin me kuke gani akan yajin aiki ko kuma kaurecewa da lauyoyi a Najeriya suka yi wa kotuna, wanda ainihin wato kungiyar su ta umurce su su yi hakan. Kamar kullun lambar mu ce 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa wato plus kenan, sannan a jero lambobin. Amma kafin mu kai ga buɗe layukanmu sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Kira daga Jigawa, ni ne a jihar Jigawa.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Amma alaikum salam.
Kuna magana da mu Angu a Bagadaza, yadda masan makarantar Bagadaza.
To, Malam Angu, bismillah.
Ya lokal gaman Jigawa State.
To, bismillah.
Da kusada a kan maganar lauyoyi.
Eh, bismillah, muna jin ka Malam Adamu.
Ni mai girma shugaban kasa adalci. Hello?
Muna jin ka, bismillah.
Ya kamata su masa adalci. Tunda bincike yake bai kamata a ce sun fito sun yi zanga-zanga kai ba.
To, mun gode kwarai da gaske, bari mu ɗauki wani kuma daga jihar Nasarawa. Wani ne a Nasarawa?
To, assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
To, alhamdulillah, kuna tare da Garba Sale, likitan rediyo na garin Abuwa Bindoman jihar Nasarawa.
To, Malam Garba Sale, bismillah.
To alhamdulillah, to gaskiya kamar da yadda aka sani shi shugaban kasa daman alƙawarin da ya dauka shine duk wani wanda ake ganin ana zargi za a iya binciken shi domin a tabbatar da gaskiya da hana cin hanci da rashawa a wannan kasa. Saboda haka nan ina ganin da lauyoyin ma za su goyi bayan binciken da ake yi, tunda ba wannan dauke shi da aka yi ba wai a'a za a bincike shi ne idan gaskiya ta tabbata, ai shikenan. Kowa duk wanda ake ganin kamar yana da alaman da za a bincike shi, to wajibi ne a bincike shi, in hukunci ya kama a yi mishi, in kuma bai yi ba mu talakawa muna ganin ba abin da ya dace a yi din kenan, kuma shine shugaban kasa yake yi, ko da ma waye ya zama shugaba ya kasance ya yi adalci irin wannan yanda shugaba Buhari ya dauka. Saboda haka su lauyoyi dinnan ya kamata su zamanto masu goyon bayan abin da zai kasance ba cin hanci, ba rashawa, ba almundana wannan kasa.
To, mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Bauchi. Waye a Bauchi?
Salamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Sunana Sabo Adamu daga Bauchi Winti.
To, Malam Sabo.
Ni dai wannan mataki da shugaban kasa ya dauka na ji dadinsa sosai.
To,
ila da lauyoyin Najeriya.
Kai layin Malam Adamu wato Winti ya katse, bari mu je jihar Filato. Wani ne a Filato?
Kuna magana da Nuhu Jinger, Filato State.
To, Malam Nuhu.
Maganar lauyoyin nan, kaga kamar yadda muka ga yan majalisu muka tantance cewa akwai nagari, akwai mutanen banza. Yanzu su ma lauyoyin mun gano cewa akwai nagari, akwai mutanen banza wanda ake haɗa kai da su. Cika dukiyar jama'a a na ƙasa, yanzu mun kowane lauya za mu sa mishi ido mu ga abin da yake ciki, mun gano shi yanzu.
To, mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Neja. Wani ne a Neja?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kebba.
To, Malam Ibrahim, muna saurin ka.
To, ni gaskiya ra'ayina akan a yau din nan abu ne, abun mamaki ne, saboda tun farkon hawan dai Buhari ya faɗa da cewa waɗannan alƙalan da lauyoyi suke kawo matsala a gwamnati. To, me abun mamakin da cewa kuma ya yi haka kuma suna wanta da jijiyar wuya? Ya tabbata kenan su ke kawo mana zagon ƙasa a kan ainihin shari'o'in da ake ma ɓarayin Najeriya. Kuma sannan ya ƙara fitowa fili, suna da hannu, kuma su ma suna da hannu daga cikin ɓarayin dukiyar Najeriya. Ya ra'ayina kenan.
To, mun gode da ka ce ra'ayinka kenan, kuma kowa ya ji ra'ayinka ne. Bari mu je jihar Kaduna.
Assalamu alaikum. Rabi mai manja da kanwa dokan dare.
To, Malam Rabi, muna saurin ka.
Gaskiya lauyoyin nan ba su ma shugaban kasa adalci ba, domin ana kokari ne fa a tace a tabbatar da gaskiya a Najeriya, maimakon su goyi bayan shi sai su ɗauki wannan matakin. Wannan ya nuna gaskiya a shi dama akwai matsala a cikin harkokin Najeriya. Muna fatan dai Allah ya kawo mana jihar, Allah kuma ya sa wannan mutum ya taimake.
kai Malam Rabiu mai manja na wato Lere local government a jihar Kaduna da alamar line ka ya kawo abin nan. Don haka har yau dai muna jihar Kaduna din, waye ne kuma na biyu a Kaduna?
To ba zai ku makeri, barka da lasariya.
Yawa, gaishe ka Muhammadu Murtala.
Na gode ba zai ku makeri. So ana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To ba zai ku makeri, wannan abu na bamu mamaki. Su da aka ce sun san ka doka, sun san shari'a, kuma mutumin nan da kanshi fa shi shugaban alƙalai ya yarda cewa ya bada arbuci da cewa ya kuskure, ya manta, kuma akwai wannan kuɗaɗe. Ai ya kamata tun da dakatar da shafi a ce suka san doka, wasu daga cikinsu, tun da mun ji an ce daga cikinsu ne suka yi wannan zanga-zanga. To ya nuna gaskiya ba sa taimakawa kotuna da alƙalai da ma Najeriya wajen ga ganin ƙarshen cin hanci da rashawa. To gaskiya suna aka fi mu, za mu dinga kira, ya kamata duk lawyer da ke bayan irin wannan a soke lafiya shi kawai ya koma cikin al'umma, ya ji abin da kowa ke ji. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai da gaske Murtala. Bari mu je jihar Neja. Wane ne a Neja?
Alhaji Madugu ya saurara ne.
To bismillah Alhaji Madugu.
To abin da Alhaji shugaba Buhari ya tsaya tsakara a Najeriya, to na a samu gaskiya. To gaskiya shugabannin ba za su amince ba, saboda ba ta da son gaskiya gaba ɗaya.
To mun gode ƙwarai da gaske da fatan kowa ji abin nan. Bari mu je jihar Legas. Waye a Legas?
Assalamu alaikum, Muhammad Tijani ne daga Lagos.
To Malam Muhammad, muna saurinka.
To yanzu abubuwan da muke ciki wannan kasar nan, yanzu abun ma yana ba mu mamaki. Abin da yasa muke jin mamakin wannan abun, to wanda muna gani su ne za su kare kasan da mutuncin kasan a idon duniya, kuma yanzu su ne ma sun koma suna goyon bayan cin hanci da rajawa a kasar nan.
To mu
da abin da zamu ce, sai dai Allah da ya kawo mana
amin
abu mai alheri garin mu a kasar nan.
Amin summa, amin. Mun gode. Bari mu je jihar Bauchi mu dawo. Amin, mu dawo kira ta ƙarshe. Waye ne a Bauchi?
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
Kana tare da Sama'ila yayi?
To Malam Sama'ila, bismillah.
Ina gajiya, ya kuke?
Muna nan lafiya. Limi, menene ra'ayinka akan maudu'in mu?
Ni dai ra'ayina akan wannan shirye-shirye, ina so da ɓangaren gwamnati da ɓangaren lauyoyi da Allah tare a sasanta.
To
dukkan mu zama muna cikin yan ƙasa na gari ne, ƙasa aiki.
To mun gode ƙwarai da gaske Alhaji wato Sama'ila kenan daga jihar Bauchi, kuma da wannan da muka kawo ƙarshen kira, mun gode ba waɗanda suka kira mu. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a taƙaice.
Kuma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda ya rage kwanaki hudu kacal domin soma gasar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da jamhuriyar ta Nijar ɗin za ta karɓar bakuncinsa wannan shekara ta 2019. Wasannin za su wakana a babban birnin Yamai da Maraɗi, tare da rukuni na ɗaya da ya haɗa jamhuriyar Nijar mai masaukin baki, sai Afirka ta kudu, tarayyar Najeriya da Burundi, waɗanda za su fafata a babban birnin Yamai din, yayin da kasashen Senegal, Mali, Burkina Faso da Ghana da ke rukuni na biyu za su kecere ni a garin Maradi da ke kasancewa hedikwatar kasuwancin jamhuriyar ta Niger. Idan muka leƙa a kasashen Turai, a yau dan wasan ƙwallon ƙafan nan Leandro Paredes dan kasar Argentina ya rattaba hannun komawa club din PSG na kasar Faransa. Dan wasar ya hito ne daga club din Zenit St. Petersburg daga kasar Switzerland ko kasar Swiss. A can baya ya bugawa club din AS Roma na kasar Italia, kudin da Paris Saint-Germain ko PSG ta kasar Faransa ta narke domin sayan dan wasar mai bugawa a tsakiya miliyan 47 na euro. Har yanzu dai muna a Paris Saint-Germain ta kasar Faransa, inda shaharren dan wasan ƙwallon ƙafan nan dan kasar Brazil da ke bugawa club din ba zai samu damar bugawa PSG din ba, a gogar da za ta
ta yi da Manchester United ta kasar Ingila a wasannin Champions League a watan Fabrairu idan Allah ya kai mu wannan ko sanadiyar Jean Chion da ya yi a wasan da ya hada Paris Saint-Germain da Strasbourg a farkon makon jiya. A halin yanzu club din nasa na Paris Saint-Germain yana son a yi masa tiyata ga kafa inda ya shi ciwo, yayin da likitocin kungiyar kwallon kafa na kasar Brazil ke adawa da hakan. Har yanzu dai muna wasannin kwallon kafa inda babu labarin dan wasan nan na Argentina Emiliano Sala da jirgin da ke dauke da shi ya yi batun dabo tun ranar Litinin ta makon jiya, duk da irin binciken da aka yi ta yi na babu ji babu gani har isuwa yanzu ba a ganshi ba kuma babu labarin sa, abinda ya kawo juyayi mai tarin yawa tsakanin magoya bayan tsohon club din shi na FC Nantes na kasar Faransa da kuma magoya bayan sa na kungiyar kwallon kafa na Cardiff inda ya kamata ya koma, haka zalika da dukkan al'ummar kasar sa ta Argentina. Za mu karkare labarin wasannin mu na ranar yau da wasan tennis inda Andy Murray dan kasar Britania ya huskanci tiyata aka tattara shi a ranar Litinin da ta gabata, wadda dama a can baya an taba masa tiyata akai shekara guda da ta shude har ma aka sa masa wani karfi a ciki. Wannan tiyatar tana iya gaugauta kawuwar karshen wasannin tennis na Andy Murray, shahararren dan wasan tennis din nan na duniya dan kasar Britania, wanda ke iya jingine wasannin sanadiyar wannan ciwo da ka tattara. Haruna Mamman Bakon birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Tare da Haruna Mamman Bakon da labaran wasanni, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice.
Talata ne Attorney General din kasar Venezuela ya nemi kotun kolin kasar ta haramtawa madugun in adawa Juan Guaido fita daga Venezuela. Har ila yau Attorney General Tarik William Saab ya nemi kotun ta toshe asusun bankin Guaido yayin da yake kaddamar da bincike akan ayyukan Guaido. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump na yunkurin kaucewa sake rufe wasu ma'aikatan tarayya, amma kuma har yanzu dai yana da niyyar gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico, matakin da har yanzu 'yan jam'iyyar Democrats ke adawa da shi. Shugaban baya so a sake rufe ma'aikatan gwamnati, ba shi ne burin ba, a cewar sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Sanders jiya Litinin. A halin yanzu kuma, mukaddashin Attorney General na Amurka Matthew Whitaker ya faɗa jiya Litinin cewa yana kyautata zaton an kusa kammala bincike da jigon shari'a Robert Mueller ke gudanarwa a kan shishigin da ake zargin Rasha ta yi a cikin zaben shekara 2016 na Amurka, da kuma ko akwai wata alaƙa tsakanin Rasha ɗin da kwamitin yaƙin neman zaɓe na shugaba Donald Trump.
To madalla, da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai da safe za a ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Amma kafin mu yi sallama, bari mu miƙa wa iyalan afadandan da ke jamhuriyar Niger, wato su ne suke miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Shehu na Ƙwarai, wanda Allah ya rasuwa a yau Talata ga watan, wato 29 ga watan Janairun shekarar 2019 a Kano, Najeriya. To Allah ya ji kansa da rahama, ya ji kan magabata duka baki daya. Yanzu a madadin baki daya ma'aikatan sashen Hausa, musamman ma wato Amina Buhari Auna da ta taimaka muka gabatar da shirin, da kuma Malama Julie ta shirya ta bada umarni, sai injiniyanmu na wannan dare Mr. Carl Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin.